أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aika mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatiwai rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 9 ga watan Safar na shekara ta 1447 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 3 ga watan Agusta na shekara 2025 kuma kamar kun lokaci ayo ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Thani Umar Rijali MOOEN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci sai ku biyo mu akramakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
To ayo zamu shiga cikin tambayoyin naku kai tsaye inda mai tambaya ta farko take cewa mallam ta yi shekaru 5 tana fama da lalura ta ulcer wanda har ta kai ba ta iya azumi saboda daga lokacin da ta ji yunwa ta kan kwanta ciwo kuma tana jimawa a kwance har sai likita ce mata ta aji to a cikin shekara 5 baya ciwon kullum karuwa yake kuma tana shan magani gida da na asibiti to matsalar ta ce rashin azumin na damunta saboda ya taru da yawa domin cikin shekara 5 a baya azumi 8 kawai ta iya yi shi ma sai da ta kwanta sama da wata 2 tana jinya to shi yake tambaye mallam ya zati da wannan azumin shin ciyarwar ta ce da wacce ta hukanta ko kuma bari zati har zuwa lokacin da za ta warke daga wannan ciwon kuma ta ce bayan ulcer ma tana fama da matsala ta sikila
to idan mace ya sasance ko namiji yana tare da wata cuta wata rashin lafiya da ta zama masa wato jiki an yi magani ya kasa rabuwa da ita to wannan ya shiga cikin wa'alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin duk wanda ya zanto ba zai iya yin azumi ba ko kuma zai iya yi amma zai bashi wahala matuƙa da gaske Allah ya ce ciyar saboda ka ta tashi daga waɗanda suke marasa lafiyar da za su rama bayan sun warke ita al'amarin nata ya zama wato rashin lafiya ce wacce ta zama muzmina wacce ta riga ta bi jiki an fitar da rai ma za a ce za a samu lafiya tunda an yi shekara da shekaru haka ba ta yi ta zama ba a tsawon ita za ta jira ta rama saboda ka sai ta ciyar a maimakon kowane yini ɗaya na azumi sai ta ciyar da miskini ɗaya in ta yi haka to shi kenan shi ne a makofin azumin ba maganar ta rama kuma har Allah ya sa daga baya ta samu lafiya ba ce kuma sai ta rama na baya ba wanda ta ciyar ɗin lokacin da take ciyarwa ba ta da tsammanin cewa akwai ranar da ta warke kuma inda za a samu kuma ta warke ɗin komai a hannun Allah yake to sai ta za kuma ta ci gaba da azumi ba tare da ta waiwayi wanda ya wuce ba
ne ke chamalan mutum ne ana bashi kuɗin mutane ya ajiye musu da kuma kuɗin makaranta na wasu marayu ya biya musu yace to idan ya biya wani lokacin ana samun ragowar kuɗin sai ya ajiye a wajen sa duk lokacin da wata buƙatar su ta tashi sai ya musu da guntun kuɗin ko kuma duk lokacin da suka buƙaci ragowar kuɗin sai ya basu yace amma duk kuɗaɗen da ake bashi din ya ajiye ko na marayun yana hada su ne a cikin kuɗin sana'ar sa har sai sun buƙaci kuɗin sannan ya dauka ya basu iya adadin abin da aka bashi to shine ke tambaye mallam shin hakan da yake yi daidai ne ko kuwa ba daidai bane
to ban gane me yake nufi da ya ajiye cikin kuɗin sa ba ya ajiye su ko ko ya sa a cikin kuɗin sa yana juyawa idan ya zama na yana juya su ne to kaga ba magana ajiya bace yanzu yana juyawa ribar da za su shigo tana riba wannan kuɗin tana shigo masa akwai bambanci da ka ajiye kana da account kuɗinka kana da nausu da ka sa a cikin account ɗin duk a mu'amala da kake yi kana iya daidai kuɗin da kake da shi na kana account ɗin baya haɗawa da kuɗin da wasu suka baka ajiya wannan ba a cewa ka taba musu kudi. Amma idan ya zanto kana da kudi 500,000 aka baka 100,000 ta ajiya sai kai har ka 600,000. Kaga ka hada da kudin da aka baka ina ajiya. In kai harka da 500 kaga da mun iya kudin ka ne 500 dama. Saboda haka ya danganta idan kawai ajiyewa kai baka taba ba. Kawai dai gurin ajiyar ne ya zama daya. Daidai yake da ka aje a banki ko ka bude wani asusu ka jefa a ciki. Matukar dai baka dauka kai amfani da su wajen kasuwancinka ba. To wannan babu komai. Amma idan har ya shiga cikin kudin kasuwancinka ba ana ka juya kudin. To Allah subhanahu wataala na farko dai ya kamata ka sani ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau. Mafi kyau ga maraya ba wai ga kai ba, hanyar da tafi masa maslaha. Hanyar da tafi maslaha shine in ka juye kudin maraya ka bashi riba, ita ce maslahar sa. Ba wai kai ka cinye ribar ba, ka ce kuma wannan maslaha ce gare shi. Hanyar da ayi kasuwanci da kudin maraya amma da sharadin za a bashi haƙƙin sa cikakke. Kada ayi kasuwanci yadda kai ne zaka amfana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in tukhalitum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih. In kuka yi shakuɗe da su a cikin dukiyarku da tasu ɗan uwanku ne, amma fa Allah yana sanin da mabarnaci da kuma wanda yake ne gyara. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala farko cewa yayi wa yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair. Suna tambaye ka game da marayu ka ce islahul lahum khair. Wato kyautata musu da gyara musu wannan shine alkhairi. Kyautata musu ka gyara musu tarbiya ka gyara musu dukiyar su wannan shine alherin. Saboda haka in har juya kudin kake yi to abinda kake da shi shine ujratul misl. Wato kamar kai ka dauki kudin ka kai ba wani ya juya me ya kamata a dacewa a baka a ba wannan sai ka dau iya wannan. Wato zaka kaddara abinda da wato wasu ne za su yi wannan mu'amala nawa ya kamata a ba mutum shine ujratul misl. A duba masu irin wannan mu'amala nawa suke bawa, a ce in an ci riba shi wanda ya yi amfani da kuɗi ya juya ya kasuwanci ana ba shi 1/3 kaga 2/3 nasu ne kai ka sai 1/3 ana ba shi 1/4 1/4 ne naka sauran kuma 3/3 nasu ne. Wato abinda al'ada ta gudana irin wannan kasuwancin ana ba wa wanda ya juya dukiya shine abin da yake naka a ciki sauran kuma nasu ne. In ka yi hakuri ma ka bar musu duka to wannan daidai ne fa mun kana ganiyan faliyas safif. Lace wanda yake da ma wadata ya ma kame kansa ma ya ba musu ma yafi akan ya ce shi sai an biya shi. Saboda ka inda har kudi ne na marayu suka shiga ka dauka ka juya su to zaka dauki ladan abinda ake ba mu mai irin wannan aikin da kai musu sauran kuma nasu ne. Na'am.
To nake tambaye ga malam, mutum ne yana aiki a wata ma'aikata ta gwamnati sai aka saka shi a cikin bangaren gender equality, ma'ana wajen da ake kula da daidaito tsakanin maza da mata, yace kuma ba shi da izinin yace baya so a canja masa sai dai ya bar aikin. To lokaci bayan lokaci suna zuwa suna duba wasu bangarori na ma'aikatar akan shin akwai daidaito tsakanin mazan da matan da suke aiki a wajen koko babu, sai su rubuta rahoto su kai wa shugaban ma'aikatar shine aikin su. Shine ke tambaye malam, shin wace shawara za a ba shi?
To ban san me yake yi ba. In ce gender equality daidaito tsakanin maza da mata, idan ana nufin yadda aka ba wa namiji haƙƙin sa a ba mace haƙƙin ta, wannan ba laifi bane. Idan wannan ake nufi, wato aiki suke yi kuma suna da albashi, a tabbata yadda ba a zalunci namiji ba ita ma ba a zalunce ta ba. Lokacin albashinta an biya ta, yadda ake yi wa namiji promotion, idan lokacin promotion ya yi ita ma an mata promotion a daidai lokacin ba a hana mata ba. Idan hutu ne yadda ake ba wa namiji hutu ya je ya yi hutu ita ma za a bata ba tare da an. Idan wannan shine equality, wannan daman haƙƙin da yake kan namiji, wato haƙƙin namiji akwai haƙƙin ita ma mace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Kamar yadda yake akwai haƙƙi akan su, sannan su ma suna da haƙƙi kwatankwacin wannan. To idan wannan shine equality din da yake dubawa cewa zamantakewar da ake ba a zalunci mace ba, to wannan babu komai. In kuma wani abu ne wanda Allah baya so, wanda shari'a ta haramta, wanda Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin mace da namiji a ciki, ake so sai an cusa mace irin wannan tafiya, misali tafiya mai nisa ba maharami, yadda za a ɗauki namiji a tura shi Lagos tashi wani aiki, a ce ita ma mace a bata wannan damar ita ma ta yi tafiya ita kadai ko cikin waɗanda ba maharamanta ba, saboda haka suna duba wacce ba waɗanda ba a basu su sa a basu, to kaga wannan kana sawa ana abin da Allah ba su. So ya danganta da meye kake yi, kila abin da ya shafi haƙoƙi ne kake dubawa, babu komai wannan dan ka yi aiki a irin wannan, kuma ka bada report akan abin da ka sani, ba a cutar da mace da take aiki a gurin kamar da ba a cutar da namiji, kuma shi haƙƙi na kowa yake karɓowa, na kowa ake karɓowa, sharrin bature ne da zai bambance tsakanin namiji da mace ya maida kamar wasu bangarori ne masu ba su fada masu yaƙi da juna, saboda haka yanzu wannan da ake fada da su masu rauni ne a goyi bayan su, kamar da yanzu muke goyen bayan ƴan Falastinu da Isra'ila take kashewa, to a maida maza da mata kamar ƴan Falastinu da Isra'ila, saboda haka a ce a goyi bayan su saboda raunana ne waɗancan kuma yadda za a yi rigima da su. Wannan shari'a ba ta zo da wannan ba, da namiji da mace ba zuhun min ba ta sashi ne da sashi da suke taimakawa juna. Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, mu'mine maza da mu'mine mata sashin su majibinta al'amarin sashi ne, amma saboda kawai a zuga mace ta dauki namiji wani abokin fadanta sai zanto kullun ana ta kokarin a gaya mata namiji fa yana zalunta ki, namiji fa yana cutar ki, namiji yana miki kaza, saboda haka sai ta kallon maza da wani irin kallo, hatta mijinta hatta waye kawai tana musu kallon cewa waɗannan in ba tashi ne ba za ta cuce ni, da kuma ba haka ba ne, shi mai rauni duk inda yake mai rauni ne, sawa'un mace ce ko namiji. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'ifina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, me yasa ba za ku yi yaki ba saboda Allah, sannan dan taimakawa al mustada'ifin masu rauni, sai ce minar rijali daga mazaje, wan nisa'i da mata, wal wildani da yara kanana, ashe ana samun masu rauni a duka sinfin. Allah da ya tashi sai ce ku yi fafutuka, ku yi yaƙi, ku yi gwagwarmaya, ku nemo wa waɗannan masu rauni, sai aka fara ma da maza, sai aka ce mata, sai aka ce yara, to amma wani sai ya zo da wata fikira kuma da wata manufa a ƙarƙashin fikira, ba wai kawai fikira ce ita kaɗai ba, yana da wata manufa, sai ya zo ce mace sai ware ta. Tun ce shi ce janda, ita janda, kalmar janda ita nufin namiji da mace, ba wai tana nufin mace kadai ba, in ce janda equality sai a duba cewa shi ma namijin akwai inda ake zalunta sa, shi ma a karbo masa haƙƙinsa. So abinda za ka yi a ƙarƙashin wannan aiki da aka baka, idan abu ne wanda bai saba shari'a ba, ba wani abu, amma in kasance abu ne ya saba shari'a, kamar kuna yi fito, na fito ne da hukuncin Allah da ya ce walaysa dhakaru kal untha, to kai ma ka san cewa wani abu da kake ba daidai ba, sai kai kokari ka nemi aikin da yake na halal, ya danganta da me yake gudana ba zan sani ba. Na'am,
sai ne ke cewa assalamu alaikum, da Allah yana son karin bayani game da halaccin samar da filayen kwallon dare da ake a yanzu a musulunci da kuma halaccin kasuwancin.
To ai ban san me ake yi a filayen kwallon ba, bari in ce ga shi halaccin su, tun ban san me yake faruwa ba, ita kwallo a karan kanta ba ita ce da laifi ba, dan mutum yayi kwallo ba ka ce yayi laifi ba, abinda zai biyo bayan kwallon ko ake hada shi da kwallon misali ko wani abu da yake faruwa lokacin kwallon shi zai iya zama dalilin haramta kwallon, amma ba ita kwallon ba. Maza suka hadu a junan su suka yi kwallo dan motsa jiki dan nishadantar da kai, babu komai, amma in ya zanto za a hadu da mata da maza a cakudu waɗannan ƴan kallo ne ƴan kaza ne, sannan ko kwallon a yi ta da wani siga ta kiyayya ta gabata dai da wannan, in aka ce su za su yi zazzagi waɗancan za a yi fada za a yi wani, to kaga wannan abubuwa ne na haramun, ko karatun Qur'ani za ku yi da wannan siga haramun ne, ba kwallo ba, saboda haka in ya danganta da me ake yi, idan abin da ake yi babu wasu abubuwa na haram da suka shiga babu komai, amma akwai haramun a ciki to wannan baya halatta, sai ana kwallo lokacin sallah ba za a yi ba, ko ya je kwallon dare ya gaji ya zo ya bacci ya rasa asuba, wannan baya halatta.
To nake cewa mallam idan mutum yana siyan kaya daga kamfani kuma akwai wani percentage da suke ajiye masa a wurin su, to idan zai fitar da zakka sai ya saka wannan percentage din da yake wurin su?
Ha, da abinda ka mallake shi bai shigo hannunka ba kuma baka da iko da shi. Wato baka da iko in ka ce a baka za a baka. To wannan baka masa zakka sai ka same shi. Akwai abinda zaka mallaka amma anta ghayru qadirin alayhi, baka da iko akan sa. A iya ma hana ka kuma ba yadda zaka yi. Sai dai kai Allah ya sa. To wannan ba a cewa ka fi da zakkar sa. Yanzu kamar fansho da yake hannun gwamnati ba ka iya ce ka mai fansho lissafa shekarunka na aiki kaza kaza ba ka fi da man zakka. Sau wani lokaci ma zaka ji an cinye, wani lokaci ai shekaru a basu, a lokaci su yi zanga-zanga, to ka zo ka ce wanda yake dan zanga-zanga yana nema a bashi ka ce zakka. Ya yi ta lissafi kuɗi sai idan zai zabo kuɗin da zakka. To da dukiyar da take ko da mallakin ka ce amma ba ka da iko a kanta, yana daga cikin sharuɗin fidda wa dukiyar zakka ya zama kana da iko a kan abin. In wani ne ka bashi kuɗin yau kana iya cewa ba ni kuɗina kuma ya baka, amma ya hana ka ci kai shi ko za a karɓi kuɗin ka a baka, to wani sai ka yi masa zakka kana da zaman cewa zai zo hannunka. Amma kuɗin da yake hannun wani wanda ka san ba kai da yadda yi, wani mai ƙarfi ya karɓi kuɗin karance ya hana ka kai ya ƙi baka, ba a cewa duk sanda zakka ta zo ka fidda wa kuɗin zakka, saboda ba ka da iko da wannan mutum, ƙarfinsa ya hana maka zakka kayanka. Saboda haka kuɗin da kamfanin zai cire idan har kana da iko a kansa, inda za ka je ka ce ba ni ku haɗo min kayana su kuma haɗo su baka, kina za ka yi masa zakka. Amma in ba ka da iko a kansa sai ran da suka ga dama suka baka, to daga lokacin da suka baka ne lokacin ne za ka fara lissafin zakkarsa.
To nake cewa assalamu alaikum malam, ina hukuncin malamin addini ya tafi karantarwa wani gari saboda abin da yake bashi a garin da yake baya isar sa buƙatun rayuwa ciki har da ɗawainiyar iyalansa?
Ba laifi, ba da laifi, shi ma mutum ne yana da bukatunsa na yau da gobe. Idan har za a tsare shi a hana shi fita kasuwa, a hana shi zuwa neman abinci ga iyali yana tare da su, dole a dau nauyinsa. Idan ba za a dau nauyinsa ba to dole a bar shi ya tafi ya samu zai basu su mutu ne. Allah ya dora mishi alhakin ya ciyar da su. Saboda haka ba ya da laifi idan ya tafi inda ya san cewa za a kula da shi, zai samu abin da zai kula da iyalansa.
To nake cewa mallam yana yawan samun kansa a bandakuna marasa tsafta, to gudun kada ya tsuguna ya kamu da cuta sai yake yin fitsarin daga tsaye idan ya kama shi, idan ya gama kuma sai ya shafa ruwa a wuraren da ya fallasa masa sannan ya yi sallah. Shi ne ke tambayar shin hakan ya wadatar da shi?
Shi da man fitsari a tsaye ba haramun ba ne in har mutum zai kaucewa bayyana al'aurarsa kuma ba zai yi inda zai tashi zai zama najasar ta dawo jikinsa ba. Idan ya kasance kamar yadda yake faɗa gurin ba zai iya tsuguna ba, saboda yana jin tsoron rashin tsaftar gurin ko wataƙila ko wata bacteria za ta iya haifar masa da wata cuta ya yi a tsaye. To ya tabbata ya fallatsan masa, ya tabbata duk inda ya fallatsan masa ya wanke a taguwarsa ne, a kayan jikinsa ne ya wanke, ba wai ya yayyafa ruwa ba ko ya shafa ruwa, a'a ya wanke, ya sa ruwa ya wanke, to shikenan babu komai. In kuma zai samu wani gurin da ba nan ba ya je ya biya bukatar sa, ya fi masa akan yayi fitsarin yana dawo jikinsa.
To ne ke cewa assalamu alaikum, shi tambayar ita ce wani littafi ne na fiqhu da yake kunshe da dukkanin maganganun malaman fiqhu guda hudu?
Ba wani littafi a duniya da zai kunshi dukkanin maganganu, kai da tambayar kake cewa dukkanin maganganu. Waɗannan mazhabobi guda hudu mazhabobi ne da aka gina su saboda shekara dubu, suke da malamai bila adadin wanda suka yi rubutu bila adadin. Ta yaya za ka samu littafin da zai haɗu maganganun su duka? Wataƙila yana so ya ce littafan da suke kawo ra'ayoyin mazhabobin amma ba maganganun duka ba. Wataƙila yana nufin fiqhul muqaran. A da can akwai littattafai waɗanda sukan yi malamai ne suka rubuta su sukan kawo ra'ayinsu su kawo na wasu mazhabobin. Ka ɗauki misali Al-Mughni na Ibn Qudama, ba hanbali ne amma kuma in ya zo matsala zai kawo ce ga abinda Abu Hanifa da mutanensa suka ce, ga abinda Malik da mutanensa suka ce, ga abinda Shafi'i su kuma ga nasu in akwai waɗanda suka yi tarayya da su cikin waɗannan su ya faɗa akwai hujojin sa ya faɗa hujojin waɗancan ya kawo ya ce ba za su zama hujja ba saboda dalili da dalili shine fiqhul muqaran akwai al-majmu sharhul muhazzab na imam an-nawawi shi ma yana kawo ra'ayoyin sauran mazhabobi sannan yayi abin nan yayi tarjihi akwai al-mabsut na as-sarakhsi shi ma haka ba hanafi ne shi wancan al-majmu ba shafi'i ne wannan ba hanafi ne to haka nan a cikin kutubush shuruh shuruhul hadith ko shuruhu ahadith al-ahkam irin su fathul bari irin su nail al-awtar na shaukani sukan hakaito mazhabobin sauran abin nan akwai littafai na zamani da aka rubuta kamar al-fiqhu al-madhahib al-arba'a kamar littafin فقه الإسلام وأدلته نوهبة الزهيلي سنة موسوعة الموسوعة الفقهية الكويتية دا كيتا كسان موسوعة ساكل فيديا ننفكه مجلدين ما سيوا سنينش الفبيتكالي حرفي حرفي كان قتل الجنائز من إشاء في سلة الجنائز أكلوا وجيب تدرس حكيتو مكرائن هو كمذهبة مالكا شنفية سنشي كذا مالكية سنشي كذا شافية حملية أسجى مكا قوة نيكم أسجى مكا لتتفنسوا إن ذاك قوما كقرائنسوا توشي لالبين إلمي هر كل لن يكن مي كارفيني ينادا إلو سوسي أتكين كراتو تو يكن مالكي لكا لتتفن واتو يكن مالكي لتتفن قوة نبانغري مالكي لتتفن أحناف مالكي لتتفن مالكية مالكي لتتفن أن ɗan shafi'iyya ɗan hanabila duk yanzu yana da musamman ma manya-manyan littattafansu wanda in yana buƙatar ya ga ra'ayin ya koma kai tsaye na shaukani ya ce masa malikiya suna ganin kaza kaza sai je duba littafin malikiyan ya ga ya yi kaito daidai ko akwai kuskure to duk wani abu ne na ilimi mai faɗi amma ba ka samu wai littafi ɗaya duk ya haɗa maganganunsu ba kana da ƙananan littafai irin su fiqhus sunna sahihul fiqhus sunna wanda suke takaita su ma akan kawo mazhabobin su ka dalilan su suka tarjihi ko wanne gurgurdan yadda ya fahimci abin na'am
to sai wannan shi kuma yake tambaya yake cewa dan Allah mallam kace mijinta ne ya rasu a kalla kusan shekaru 20 kenan kuma bata yi masa takaba ba sai yanzu abin yake damunta shine take tambayar mallam yaya za ta yi
ban gane tambayar ba kamar ya tabbata masa takaba ba ma'ana ta je tai wani aure daga rasuwar sa tai wani aure shi takaba abinda ai haƙƙin mamaci lokacin da mijinta lokacin da miji ya rasu ya bin matarsa shine ta zauna wata hudu kwana goma wallazina yatawaffawna minkum yazuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to da suke rasuwa daga cikin ku su bar mata za su dakatar da kansu za su dakatar da kansu a gidajensu arba'ata ashhurin wata hudu da kwana goma da haka wata hudu da kwana goma nan aka yi mata dokoki ba za ta fita ba ba da fita ta larura ba fita ce ta bukata za ta yi da daddare za ta yi da rana ba da daddare ba sannan ba za ta yi kwalliya ba ta caba ado kamar mijinta yana nan ba ta yi ado ba ba za ta fita ta je wasu bukukuwa ko wata ziyara da sauransu duk ba za ta yi ba waɗannan abubuwa aka giddaya mata sannan za ta zauna a inda mijinta ya rasu ya bar ta ba ta koma gidansu ba ba ta saki gida ba sai idan akwai larura da za ta sa dole a yi haka ko ya zanto ba tsaro a gurin ko ya zanto gurin a lalace yake ruwa damina ta zo ta lalata shi misali ba baya zaunuwa kuma ba mai gyarawa a saki mata wani wuri to wannan shine takaba zaman da za ta yi wannan lokacin ba maganar aure ba ta yi maganar aure ita ba ta yi aure ba har sai waɗannan kwanaki goma a watanni goma da afwan watanni hudu da kwana goma sai sun cika akwai da yawa wasu wanda suke tsammanin ita takaba shine kwana 40 sauran kuma idda sai ce za ta yi kwana 40 takaba a'a takabar ita ce tun daga wannan daga rasuwarsa sai ta yi wata hudu kwana goma gaba daya shine takabar idda ce ta wadda mijinta ya mutu sunanta idda iddatul mutawaffa anha zawjuha to kasancewar ta ita ba sakin ta yayi ba shi yasa sai zanto lissafin ya canza da yadda idda ta saki take saboda ka ita wacce mijinta ya mutu ba da al'ada take yin idda ba ba al'ada take idda ba, tana yin idda ne da watanni hudu da kwana goma ko kuma da haihuwa. To duk wacce mijinta ya rasu ba da al'ada za ta yi abin nan ba, za ta yi wata hudu da kwana goma idan ba ta da ciki. Idan tana da ciki mijinta ya rasu, to da zarar ta haihu ko da awa ɗaya ne tsakanin rasuwarsu da haihuwarta, to ta gama masa takaba. Wannan shine takaba. To ta ce shekara 20 mutum masa takaba, ban san me ba ta yi ba. Wataƙila tana nufin bata zauna ba kwalliya ba, bata zauna, ma'ana ne lokacin takabar ta bata kiyaye dokokin takabar ba, amma ba wai bata yi takabar ba, sai dai in aure ta yi a nan tsakankanin wannan gurin, kaga auren da ta yi ba aure ba ne. Wannan dai sai ta sake bayanin me take nufi.
To sai wannan yake tambaya cewa malam, menene halaccin zuwa gyaran makabarta, sannan kuma yana da asali a sunna?
Makabarta wuri ne da ake binne mamata, kuma masu rai sukan je su kai mamatansu, kuma sannan su je su yi musu addu'a wani lokaci ko da ba su kai mamata ba. Wannan ita ce ake ce makabarta. Gyaran makabarta wataƙila baya wuce a ce a je a cire wasu abubuwa marasa amfani, ba wai dan shi na cikin kabari ba. Na cikin kabari ba buƙatar duk wani ƙyale-ƙyale da aka yi a waje, ba yi da buƙatarsa, ba zai cutar da shi, ba zai amfani da shi ba. Abinda yake buƙatar shi addu'arka. Amma wanda zai shigo ya yi addu'a, ko wanda za su shigo su kama mata, za su iya cutuwa da wasu kwalabe, misali da wasu ƙaya, wata ƙaya ko wani abu, sai a ga cewa to makabarta tana buƙatar a gyara saboda masu shiga addu'a ko masu shiga kai mamata. To wannan kaga an yi ne dan shi na waje, kuma wannan babu komai. Yadda ake buƙatar ka kawar da abin da zai cutar a ko'ina, da bai na cewa al-imanu bid'atun wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Imani kashi 60 in kai ne, mafi kololuwar imani shine fadan la ilaha illallah, mafi kankanta shine ka kawar da abin da zai cutar da kan hanya. Saboda duk wanda zai ga wani abu ya cutar da mai wucewa, in kawar da shi yana lada. To in ya zanto a cikin gurin da ake bi a shiga makabarta akwai abin da zai cutar aka kawar da shi, wannan yana daga cikin nau'i na imani. Amma ba a cewa a je a share makabarta a sa ma wani kayan ƙanshi ko a sa wani abin da wannan duk ba a buƙata yin haka. Wani albazaranci ne ma za a ce je a yi shuke-shuke a ciki, duk zai zama albazaranci ne wanda musulunci kuma bai yarda ba.
To sai nake cewa malam, dangane da addu'ar shiga kasuwa, shin zai iya yin ta idan zai shiga shagonsa, duk da shagon a cikin unguwa yake ba a kasuwa ba?
Addu'ar shiga kasuwa bata inganta ba, risi ne mai rauni. Saboda haka ba wata addu'a ta musamman sunanta addu'ar shiga kasuwa, ballantana ka yi ta lokacin shiga ko kuma ka yi ta lokacin fita.
Wannan kuma ya ce azkar ɗin safe da maraice, ce shin dole ne mutum sai ya jera su kamar yadda suka zo a cikin littafin azkar, ko kuma dai mutum zai iya yin su ne yadda ya haddace?
Abinda ake so shine cikin nau'ukan azkar da ake yi, ka yi wannan gobe ka sake wannan, jibi ka sake wannan, ba wai duka za ka jera su kai ba. Ko da an jera maka su a littafi, ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iri kaza, ya yi iri kaza, ya yi iri kaza. Saboda ka ciki sai ka ɗau ɗaya, in yau kai wannan gobe kuma sai ka canza, in kana son canzawa je ma sai ka canza. Saboda Annabi yana caccanzawa ne ma yasa aka ruwaito haka ji su gaba ɗaya. Da ɗaya yake yi guda ɗaya, to da ɗaya yanzu kawai za a ruwaito. Kaga an ruwaito maka su daga sahabbai daban-daban, yana gaya maka kowane sahabi ga wanda ya ji. Saboda kai kuma in ka tashi kai ma sai ka riƙa nawa'awa, ka riƙa yin shi nau'i-nau'i, yau in ka yi wannan gobe ka yi wannan. Amma ba wai ka haɗe su gaba ɗaya kamar ake so a zama ɗaya ba, ba haka ake nufi ba.
To ne ce assalamu alaikum malam, tambayar sa ita ce mutum yake harkar kasuwanci, sai ya kasance akwai wata mace da ta san shi, shi ma kuma ya san ta, to amma ta yarda ta shiga tsakanin su har ta kai ga ta sanar da shi damuwarta da mijinta, ta kawo matsalolin da take fuskanta, kuma ta dage akan yunkurin sai mijin nata ya sake ta, duk da tana da gaskiya akan laifukan da take cewa mijin nata yana mata, kuma har yan gidansu sun amince da cewar gara a rabu din. Akan haka sai wannan shi abokin kasuwancin nata ya taimaka mata da shawarwari da suka kai ta ga samun takardar saki daga mijinta. to yace mallam sannan bayan hakan ya kasance sai shi ya nuna yana son ta da aure kuma ta amince ta aure shi to anan yana tambaya ne cewa ya matsayin auren su yake halattacce ne ko kuwa dai akwai haramci a ciki
tunyarar wancan mijin ya sake ta din ya sake ta sannan tayi masa idda sannan ta zo ta aure shi auren su yayi ila iyaka dai idan abin da ya a baya shi ya ƙara zuzuta fitinar ko ya ƙara zigata har ta bijirewa mijinta wannan ne laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha ba mu ba wanda zai ziga mace ya lalata wa mijinta ya lalata ta ga mijinta wato duk mutumin da zai yi abin da zai lalata zamantakewar mace da mijinta annabi ya ce ba mu ba shi kaga shi ba karamin laifi bane kabira ce min da kaba'ir da abin da annabi zai ce ba ni ba ruwana da abu kaza ko da wanda zai yi kaza nuna wannan abin da zaka yi babba ne laifi ne babba saboda haka idan har wato irin shawarwari da ka riga bata ko mu'amala ka da ka riga yi da ita yayi contribution ya taimaka wajen rabuwar auren wajen ta ƙara bijire masa to babu shakka wannan ka ya dauki laifi babba wanda ya wajaba ka koma ga Allah da tuba da istighfari da neman yafiya ka shiga haƙƙin mijinta ba daidai ba ne aure idan har ya riga suke ta ta yi idda ka aure ta wani ba a cewa haramun ne da auren da kuka yi ba auren ku ya yi matuƙar ya cika sharuɗin aure amma yawancin laifin kuma da kai yana nan annabi ya yi tsawata a kan wannan ka yi ƙoƙari ka sulhunta su in ba za ka iya ba kar ka zama ka taimaka wa shaiɗan a kan ɗan uwanka babu abin da shaiɗan yake fara'a da shi yake farfarar da shi yana murna irin sakin aure duk wani sabo da za a yi ba shirka ba to babu laifin da ya kai a ce yau shi dan ya ga cewa aure ya mutu to yafi komai yafi murna da wani akan komai da annabi ya nuna duk cikin yaransa wanda zai je ya ci wannan nasara din ya raba aure shi yafi jawowa a jikin rungume shi ya yi masa wato ya sa masa kambi a kansa na cewa ya yi majinta ya yi aikin da ake so to kaga kai ka taimaka wa shaiɗan ne nabi yana cewa wala takuna auna lishaitani ala akhikum kar ku taimaka wa shaiɗan wajen batar da ɗan uwanku na'am
to nake cewa assalamu alaikum mallam tambayar sa ita ce shin mutum idan ya yi walimar aure a ranar da aka daura auren a madadin washegarin aure ya dace da sunna irin wacce ake yi dinnan da zarar an daura aure
wannan ba walima bace su ma ba walima suke karantawa refreshment suke cewa a dan ba ku dan abin da za ku dan ci ku dan sha amma ba ita ce walima ba walima ana yin ta bayan an ba'amur ursu ne bayan an yi tari sace da kwana uku kenan sai a tara mutane a ba su abinci amma daga daura aure dan ba da wani abinci ba su ne ba shine walima ba
to ne ina tambaya na cewa dan Allah mallam menene ingantaccen bayani game da adadin shayarwar da take haramta auratayya tsakanin waɗanda aka shayar da su tare
magana mafi inganci shine khamsu rada'at wato shayarwa abin nan a sau biyar ce sau biyar ba ana nufin tsotsa biyar ba ana nufin ta dauke shi ta shayar da shi ya koshi ya tafiyarsa ko wani lokaci ta sake ɗauko shi bayan ya ji yunwa ta sayar da shi ya koshi in aka samu wannan sau biyar to ita ce take haramtawa amma sha ɗaya sha biyu wannan ruba zai zama harama ba wannan ita ce magana mafi rinjaye kuma da akan ta ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya khamsu rada'atin
to sai wannan mai tambaye ki cewa mallam tambayar ita ce menene halaccin idan an je kabarin wani babban malami ko za a wuce ta gaban kabarin a cire takalmi shin hakan ladabi ne
to ban sani ba ko yana nufin shiga makabarta akwai wadanda suke ganin yana daga cikin ladabin shiga makabarta cire takalma saboda hadisin mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani shi yana sanye da wasu takalma na fata annabi ya kirawo shi sunan shi an sa ya ce cire ya kira shi da sunan takalma sai ya ce ba abucin takalmi iri kaza cire ka cutar cire takalmanka wannan ya sa wasu daga cikin malamai kamar Imam Ahmad suke ganin cewa yana da cikin ladabban shiga makabarta ka cire takalmi wasu kuma daga cikin malamai suke ganin a irin wancan nau'in takalmin da shi mutumin ya sa asabti ya taini wasu takalmi da ake na fata na alfarma kamar gurin bai dace da ka shigo da irin takalmi irin wannan na alfarma ba, guri ne da ake tawalu'u, ake kaskantar da kai ga Allah. Saboda haka wasu suna cewa sai wannan, wasu kuma suna cewa ba wai kawai shiga sa da takalmin bane, alama yana taka kaburbura da takalmin sa. Almuhim in wannan ne kaga baya da alaka da malami ko wanda ba malami ba, makabarta umuwa. In kuma aka ce a malami an zo za a wuce ta daidai makabartar da yake kwance a ciki a cire takalmi, wannan baya da asali, baya da asali. Wanda ya riga ya rasu baya bukatar ka ce masa takalmi, ya bai ma san ka cire takalmin ka ba, ba san ka cire takalmin ka ba. So wani abu ne wanda kawai molanka ne, mutane kawai za su kiyasta abu, in aka yi haka to an yi kaza sai su yi, amma ba shari'a ce ta ce a yi ba.
To ne ke cewa assalamu alaikum malam, ina neman fatawa ne akan haɗa sallah lokacin damuna musamman sallar isha, sannan wani hadisi ne ko kuma littafi na za a iya gani wanda aka yi magana akan wannan bayani.
Ko duka littattafan fiqhu wanda suke magana a jam'u baina salatai sun yi magana akan wannan, duk littafin fiqhu ya magana haɗa salloli, kuma kowanne yana faɗa da fahimtar da ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada salloli biyu a Madina, ya hada sallan azhar da al'asr da maghrib da isha a Madina ba tare da tsoro ba, ba kuma tare da ruwan sama ba. To wannan ta sa sai suka ce to ba tare da ruwan sama, yano in akwai ruwan sama kenan za a binna, za a iya hada sallah in akwai ruwan sama, in ana ruwa za a iya hada sallah. Abdullahi dan Abbas shi rawaito hadisin, aka tambaye shi me ake nufi, me Annabi yake nufi da wannan, ba tsoro bane, ba halin tafiya bane, ba halin ruwan sama bane, to me yasa Annabi ya hada? Sai ya ce arada Allah yuharrija ummatahu, abinda ya nufi shine kai ya jefa al'ummarsa cikin damuwa. Ma'ana duk wani abin da zai sa wato masallata su shiga damuwa, su shiga kunci, to wannan abin ya halatta a hada sallah saboda shi. In dai har za a shiga kunci a dalilin yin kowace sallah a lokacinta, to sai a hada sallar nan kada a fada cikin wannan kuncin, saboda al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma. Allah ya dauke ma wannan al'umma duk wani kunci, ma ja'ala alaikum fid-din min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah bai sanya kunci a cikin addinin nan ba, babu kunci a cikin sa. Duk abin da zai kuntata su sauki ake samawa masu wanda za su shiga cikin wannan kunci. To saboda haka magana Abdullahi dan Abbas sai ta nuna wa malamai cewa abinda ake nufi dai umuman daga hadisin cewa ya halatta a hada salloli biyu, idan ya zanto rashin hada su din zai jefa mutane cikin takurwa. Saboda haka za mu ga malikiya sun yi magana akan abubuwa, asbab da yawa da suke sa a hada sallah bayan ruwan sama wanda yake sauka, ko wanda ake gala alamar saukar sa, suna cewa al-waqi' wal-mutawaqqa, wanda yake sauka ko wanda ake ga alamar zai sauka. Wato an fito sallar magriba adari ya taso guguwa da iska da waye, aka gama sallar a haka, ruwan bai sauka ba, amma kuma duka alamu suna nuna cewa musamman ana cikin damana, musamman a irin waɗannan lokuta, ana ga yadda iskar nan ta taso da guguwa da abin nan walkiya, gari ya turnike ya yi duhu, ana tsammanin ruwan zai iya yankewa. In aka yi sallar nan aka koma gida, ba ne da ya samu fitowa ba, ruwa ya yanke a samu matsaya sai a hada. To su walkiya suna da wannan, suna cewa tunda abin da ake nufi shine kada a fada cikin haraj, ka fada cikin kunci. Wannan ya nuna ba wai kowane irin hadari ba, akwai hadarin da za ka gan shi normal ne, baya da wani abin da yake nuna cewa tabbas yanzu ruwa zai sauka. To wannan ba sai an hada sallah ba, ko aka nana dan yayyafi kadan, akwai sun da zaka an dade ana ta yayyafi kadan, baya hana yawo, baya hana zirga-zirga, ba kunci a cikin sa, to wannan ba sai an hada sallah ba, ba bukata a hada sallah. Suka ce haka nan tabo a hanya, idan zan ta masallata sai su shigo cikin tabo, cikin kafin su iso masallaci to sai a hada sallah idan akwai tabo an yi ruwa gari ya cabe wannan inda yake da irin wannan wataƙila ba ko ina bane ake samu irin wannan yanayi cigari da layuka duk a gyari ba ruwa da zai hana mutum wucewa ko tsananin duhu ko tsananin sanyi duk wani abin da fita a daidai lokacin sai zama akwai mashakka akwai garuruwan da ake sanyi da kankara da dusar kankara da waye ta kila nan duk sanyin da ake da ka saba rigar sanyi ko babbar riga za ka iya jin normal to wannan sanyi ba zai saka da sallah ba amma akwai wasu wurare da ka shuka fito waje kamar ka dankare saboda ka kankare saboda sanyi to kaga anan an sun hada a irin wannan zaruf din ba su da laifi idan aka dubi ma'anar da ta sa ake cewa hada din shine raf'ul harj to wannan shine dai sai littafin da suka yi magana akan fiqh suna magana akan aljam'u bayna salatain akwai littafin mashhur Hassan Salman wanda ya yi shi aljam'u bayna salatain littafi ne guda kan wannan hada salloli biyu yayi ba irin na damana kadai ba na duka abinda zai jawo a hada sallah guda biyu dan ba wai kawai iya wannan ba akwai abubuwa da yawa da su iya jawowa idan akwai haraj a hada sallah kamar likitoci za su shiga tiyata a zahar ta yi amma fa in suka shiga tiyata nan doguwar tiyata ce ba su fito sai magruba misali sai su hada sallah a zahar da talasar sai su yi ta saboda ba za su bar mara lafiya ba su ce za su tafi sallah an fasa cikin mutum a bar shi a tafi sallah kaga akwai hadari to sai kenan sai su hada sallolinsu akwai marasa lafiyan da alwala ko tsarki yake ba su wahala ko mai salisul baul wanda fitsari ba ya yanke masa yana yawan tsigar da fitsari kuma aka ce da shi duk sallah sai alwala a lokacin sanyi to sai akwai takuruwa to sai ya ce to ya hada sallolin san akai azhari tashi lasar akai magruba tashi isha'i to duk waɗannan a azhar ne da suna iya sawa a hada salloli wanda suna nan da yawa amma abinda ake duba shine alharaj idan za a shiga kunci za a shiga takuruwa to sai halatta a hada sallah
to sunan take tambaya take cewa mallan ita tana Makka ne kuma tana aiki irin na wanke-wanke da shara da gyaran gida dai to sai wata yar wata take son zuwa ita kuma sai ta mata hanyar agent din da zai kai ta sai ya sa kuɗin da zai kai ta din ita kuma sai ta ce to ga nata kuɗin ita ma kaɗan ne sai ta bashi ya hada da nasa ya kawo wannan yar uwar tata to sai suka dora mata riba yanda in ta zo za ta yi aiki sai ta rika ba su kuɗin har ta biya su tukuna ta samu nata yace ma tace mallan haka abinda za su ci din halak ne ko kuwa haramun ne domin ita wacce za su kai din za ta yi shekara 2 zuwa 3 tana aiki tana ba su kuɗin kafin ta samu nata kuɗin daga baya
to duk wani abu da za ka yi wa mutum aiki da zai saka kai masa na farko dai dole ya zama akwai yarjejeniya da za ta kunshi abinda za ka yi masa menene shi sannan kuma shi nawa zai baka san kuɗin da zai baka kai masa wannan aikin sannan kuma zuwa yaushe ne zaka gama bashi kuɗin sa wannan duk sharuɗa ne na ijara san aiki a san shi aikin da za a yi sannan a san meye za a biya a maimakon wannan aikin shi ta ce ujira sannan a san ajal yaushe ne za a gama aikin yaushe ne za a biya kuɗin to wannan in an yi duk abin da aka yi shi bisa wannan sharuɗin ɓangarori biyu suka yarda da sharuɗin shi kenan amma idan irin kawai a ce za a yi mata aiki in an ta zo za ta biya kuɗin aikin za ta biya kuɗin wato za ta riƙa ba su kuɗi har zuwa lokaci kaza duk abin da aka ba ta za ta ba su wataƙila ba ta san ma iya adadin abinda za ta ba su ba ta yi wataƙila a cikin shekara ɗaya ma ta gama hada musu kuɗinsu amma tun da an ce shekara biyu ko uku za ka za ta yi ta aiki shekara ɗaya biyu uku kaga wannan akwai garari a ciki wanda tun da farko wannan akadin bai hau shari'a ba amma san kuɗi ne kaza zan baka kaza shi kenan sannan irin wannan akwai riski galibi zai iya yi wa ba lalle ne a batta ta yi aikin ba, ba lalle ne ta kai wannan lokacin tana aikin ba. Saboda in har sun karbe ta aiki ne, za su iya cewa sun wadatu gabarin ta, ba sa bukatar ta. Saboda ka tattaro ada da ita gida. To ta ina za ta biya kudin da aka dora mata. Shi yasa irin wannan sana'ar ba ta da kyau, barin ta shi yafi alkhairi. Kuma yawanci wasu ana musu shigo ba zarfi. Ana nuna musu wani abu za su je su samu na duniya, na jin daɗi, na waye sai sun je su shiga wahala. Su ga kawai rayuwa suke kamar bayi irin na da. Saboda ka ba su da wani ƴanci, ga wahala, ga ba abin da ma za su aje. Su ejan ɗinsu na ta karɓe kuɗin. To kaga cin farko wataƙila ma da yaudara za a kawo mutum. A ce masa in ya je zai samu aiki, kuma zai samu kuɗi, kuma zai yi kaza. Sai mutum ya je ya samu ba haka ba. To duk wannan abubuwan za su sa ƙoce ma irin wannan harkar ba daidai ba ne.
Tuma da Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraronmu da kallonmu duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai dai kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon, wato hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-4145 ko kuma ta kan adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Fani Umar Rijali MOON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.